ma flamme, notre avenir n'aura plus de consombre. Pour sceller notre union, je combattrai tout.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya da asubahin yau Asabar 17 ga wata. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Rundunar sojin Ukraine ta ce sojojinta na janyewa daga birnin Avdiivka na kudu maso gabashin kasar saboda lugudan wutar da Russia ke yi, amma ta ce wannan shawarar da ta yanke ba za ta amfani Russia ba. A mawuyacin yanayi na yaƙi, muddin babu abin da ya rage can gaba da inda aka ja daga, illa kawai lalatattun abubuwa da tarin fasassun bulo. Abin da ya fi muhimmanci a wannan yanayi shi ne ceton rayukan sojojinmu, abin da kwamandan bataliyar kudu maso gabas na sojojin Ukraine Alexander Tarnetsky ya rubuta kenan ta kafar Telegram. Ya ce rukunonin sojojin Ukraine sun janye bayan wasu 'yan asarori. Tarnetsky ya bayyana bangaren na Avdiivka mai tsawon kilomita 1000 da cewa shi ya fi zafi a ilahirin fagen dagar. Shirin nan na Rasha na kaddamar da wani sabon makami a sararin Subahana mai ruguza makami mai linzami wanda zai iya janyo babban hadari ga duniya. Bata yanke shawara ta ƙarshe a kai ba, a cewar shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya jaddada cewa har yanzu akwai yiwuwar a iya shawo kan rashin ta canza tunani. An fara yada labarin wannan sabuwar barazanar Rasha ne tun daga ranar Laraba, bayan da wani fitaccen dan majalisar dokokin tarayyar Amurka ya fitar da wani bayani inda ya yi gargadi kan abin da ya kira wani babban hadari kan tsaron ƙasa, sannan ya buƙaci shugaba Biden da ya bada izinin bayyana abin da aka sirrinta game da hadarin, saboda Amurkawa da 'yan majalisar dokokin ƙasa da kuma ƙawayen Amurka su san irin matakin da ya kamata su ɗauka. Kuma cewa da aka yi sabon makamin na Rasha auna amfani da ƙarfin nukiliya ko makaman nukiliya kai tsaye ya daɗa janyo fargaba. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant je jama'a ya ce la shakka Isra'ila na wani gawurtaccen shiri na ɗaukar matakin soji a birnin Rafa na kudancin Gaza, duk kuwa da ƙara nuna damuwa da duniya ke yi kan makomar dubban Falasɗinawa da ke fakewa a can. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Isra'ila da karta ɗau wannan matakin sojin ba tare da wani ingantaccen shiri na kare fararen hula ba, a maimakon haka ta maida hankali kan batun tsagaita wuta. Masar dai ta ce duk wani samaman da Isra'ila za ta kai Rafa zai shafi dangantakar ƙasashen biyu. Shugabannin ƙasashe da dama na duniya sun bayyana irin wannan fargabar. Falasɗinawa kimanin miliyan 1,400, wato fiye da rabin adadin mutanen Gaza ne ke cinkushe a Rafa, waɗanda akasarinsu gudowa suka yi saboda yaƙin da ake yi a wasu sassan zirin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya jama'a, wani alkali a New York ya zartas da hukunci cewa dole tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya biya tarar dala miliyan 354,900, wanda hakan wani koma baya ne ga tsohon shugaban na Amurka wanda wannan shari'ar ke barazana ga harkarsa ta gine-gine. Alkali Arthur Ingram ya kuma haramta ma Trump zama wani jami'i ko darakta na kowane irin kamfani ne a New York na tsawon shekaru 3. Lawyer da ke kare Trump Alina Habba ta ce wannan ba kan Trump kawai zai tsaya ba, muddin aka bar wannan shari'ar haka za ta zama wata alama ga kowane ba Amurka cewa birnin New York ya daina zama wurin kasuwanci, ta ce za su ɗaukaka ƙara. A ƙarshe, ɗaruruwa masu zanga-zanga akasari 'yan asalin Rasha sun yi gangami a biranen faɗin Turai da sauran wurare jiya jama'a don nuna bacin ransu kan rasuwar Alexei Navalny mai sukar fadar shugaban Rasha. Masu zanga-zangar waɗanda akasari suka taru a wajen ofisoshin jakadancin Rasha sun yi tare da waƙoƙin sukar shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda suke zargi da kashe ɗan gwagwarmayar. Suna masu kaɗa kwalaye masu ɗauke da saƙonnin da ke kiran Putin mai kisa, tare da buƙatar a gurfanar da shi. Navalny, fitaccen mai adawa da Putin, ya yanke jiki ya faɗi jiya Juma'a, inda rai ya halinsa bayan wata 'yar takawa da yi, a inda yake zaman kurkukun shekaru 30 da aka yanke masa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Lafiya kallo malama Grace, da fatan an waye garin yau asabar lafiya.
Lafiya lauya, kamar naji harsashen dusar kankara ya na kasa ka daga jin harsashe kawai sai kai kamar ka riga ka ni kasa kai na farko dai kai ba ka ya ka share motar ka.
A to aiki malama aini da sanyi da zafi, ni duk kin san a dan fulani ne ba abin da za su yi min, da ruwan sama da komai ba abin da za su yi min.
Amma na ji kamar ka riga ka ni kasa kawai don jin labarin hakan.
A kai na anti sai ka ce dai wani babar bari ai na.
Wanda so ce me ya dauki hankalin ka na Amurka wannan bakon, na ga wannan bakon na sanyi na ana tabbatin masu zaɓen shugaban ƙasa, ana maganan wasu tsubo aka rubuta wata takarda wai mutane su je su a gwada tunaninsu ko?
Haka ne, to kin ga ana ganin kaman ana manta wasu batutuwa masu muhimmanci. Kin ga duk ya jawo ai waɗannan batutuwan, kin gane dai ba sai an yi cikakken bayani ba.
To amma dai sai nan mu a ta can waye kula?
A to gaskiya kan ni ko ni ai malam malama Grace ni babban abin da ma yafi daukar hankali na a wannan makon ko? Shine gasar kwallon kafa da aka yi kin san dan Najeriya yi kware yake da kishin yar duk inda yake da kishin kasar shi yana da kishin duk wani abin da
an dai kwalle shi kan
ai yanzu nan gidan nan yanzu gidan murya Amurka wato sai da ana kwallon nan malama Grace sai na gano a shi kasa biyu ne kacal a cikin duk gidan nan kasa biyu ne kadai
da Najeriya da ina
da Najeriya da sauran Najeriya ce daya sauran da take daya yanzu yadda take fa in kika ga da dan Ghana da dan Kamaru da dan Inad wai gabaki daya suka taron mana in ga miki kamar su cinye mu dan kamar su cinye mu ma ba a dafa ba
haka
kai amma dai ba komai dai ai ɗan wasan mu sun fitar da mu kunya
ana magana
eh duk wanda ya kai wasan karshe ai kare san ba karamin gurzo bane ba dan haka duk abin da zaka faɗa ka faɗa
haka ne kware sun ba mara ta kunya
a gaskiya sun bayar kuma ɗaya daga cikin gaskiya wato gasar ta bana malama Grace ta biya ɗaya daga cikin kuma da yawa daga cikin bukatun da suka sa aka kirkiro da ita na farko dai musamman irin Najeriya da wasu lokuta zaki ga ana samun rikicin kabilanci da na addini amma sai kika ga duk inda ɗan Najeriya suke son haɗa kai
in dai aka tashi wasa to ba maganan ka fito nan na fito nan
kwalai da gaske zaki ga kowa yana abun nan to wato su kansu ɗan wasan ma da suke cikin filin ma su kansu ai babban misali ne tunda kin ga yanzu akwai wani daga bangaren kudu maso kudu wato daga kabilar Igbo akwai wanda kabilar Yarba akwai
wasu
daga Hausawa sun haɗa kansu wato sun tunkari abu guda kuma ga su nan suna samun nasara to me zai hana kamar aiwa da wani wasu masu sharhi na akan suka ce Allah ya sa ƴan siyasar mu su yi koyi da ƴan kungiyar Super Eagles sun haɗa kansu ba tare da nuna wani bambanci ba ga su nan yanzu ga Ahmed Musa ga Zaidu Sanusi sannan nan ga Victor Osimhen nan ga wannan Basi wannan akwai dan Jos akwai dan Kaduna akwai dan abin nan Lagos akwai dan Enugu akwai ga sunan dai duka kuma su haɗa kai wuri
haka to Allah ya ƙara ci gaba Allah ya ƙara ba mu nasara kuma ƙara ba mu fahimtar juna da hakurin zaman tare
to amin sun ma'ari malama Grace
to na san yana yau zauren nan fiye da kowace rana yana cike da baki
kai zauren lalle yana cike da baki ko da yake wasu ƴan gida ne suka zo gida ba baki bane
to sun ba kunci shirin ko
eh sun zo ganin gida ne yawwa eh sai suka ba kunci shirin a bar ya huce haka ne
yawwa to haka yake to zuwa an jima ga dan a za ku ji ko su wane ne amma kafin nan na san yana tunda yau mun yi zari to a gurguje gaishe kalilan zamu yi waɗanda suka hada da aure da za a yi da aure zaki da kuma ta'aziyan
kashi
da aka yi a wurare daban-daban bari mu fara da wannan aure da za a yi a Minna jihar Niger wato auren Awal Muhammad ɗaya daga cikin masu sauraron wannan sashen da zai aure da ƴarsa Khadija Awal ga Siraja Ibrahim Isa Fari a gidan Sheikh Muhammad Alasani da ke unguwar Daji Amina jihar Niger za a yi wannan auren ne kuma ranar 24 ga wannan wata da ƙarfe 10:11 na safe to Allah ya sa an yi a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin
kuma gaisuwar fata alheri ga Hajiya Rashida Shehu tare da mai gidanta dan Galadiman Ningi wato kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi sai gaisuwar ta'aziya zuwa ga Mr. Amon Nathaniel Shuka tare da ƴan uwansa duka bisa rasuwar babansu Mr. Nathaniel Shuka sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga Chief Salomi Lumana tare da yaranta da dangi duka sabili da rasuwar mai gidanta retire CSP Iliya Lumana Sadiq to Allah ya ji kaman mata mu kuma ya kyautata namu ƙarshen
to amin sun mu amin malama Grace bari kuma mu isar da wannan ta'aziya zuwa ga iyalai da ƴan uwa da ma abokan aiki bisa ga rasuwar ɗaya daga cikin wato abokanin aikin mu kenan, wato ɗaya daga cikin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI dake Lagos a Nigeria, wato Muhammad Salisu Hamisu, wanda kuma ƙani yake ga wato tsohon ma'aikacin mu wato Isuhu Mamman. Shi dai Muhammad Salisu Hamisu, Allah ya masa rasuwa ne sakamakon hatsarin mota da suka yi a cikin jihar Katsina dake arewacin Nigeria. Muna mika saƙon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga dukkan ƴan uwa da kuma musamman abokan aiki, ciki har da babban editan shi wannan gidan rediyo na sashen Hausa na RFI, wato Malam Bashir kenan. Muna fatan Allah shi masa gafara, kuma Allah ya bada haƙurin jure wannan rashin.
To amin, summa amin.
To Malama Grace, bayan abin nan kamar yadda muka faɗa, yau za mu takaita gaishe-gaishe, amma dai bari mu isar da wannan saƙon gaisuwar fata alkhairi zuwa ga mamarmu Malama Grace, wato Balkisu Abubakar Lema Tambuwal da kuma Yusha Ulema, sai Zayyanu Lema da Aisha Zayyanu da kuma Luba Lema, dukkansu a garin Tambuwal ta jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. Ta da fatan za su yi ƙarshen mako lafiya, Allah ya sa a dace, kuma Allah ya ƙaru arziki da wadata da kwanciyar hankali.
Amin, summa amin.
Haka ce ya fi aiki.
Kamar yadda muka ce ba baki ba, amma bakin
abar ya huce ba. Wato mu fara da abokiyar aiki, Madinan Dauda.
Haka to sai tattaki har zuwa dakin watsa shirye-shirye don abar ya huce.
Kwarai ko sai tattaki har zaure abar ya huce, kuma ke kusan duk wanda ya shiga zauren nan to gaskiya ba zai fita ba sai an fafata da shi.
To masu sauraron mu, mun yi babbar bakuwa, ko dake ba bakuwa zan ce kamar ta zo gida ne. To yauwa, kada in yi azabi da riga malam masallaci, bari an ce waka bakin mu ita tafi dadi. Gabatar da kanki malama.
Sunana Madina Dauda, wakiliyar muryar Amurka a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja.
Gaki headquarter za a ce, gindin magani a ofishin sashen Hausa na muryar Amurka, ko kuma muryar Amurka din ma dai gabaki daya. Ya kika ji watakila me zaki ga masu sauraren mu dangane da ziyarar ki na Amurka da kuma wannan ofishin naku?
To magana ta gaskiya, ba yau na fara zuwa ba, Murtala, na dan saba zuwa, kuma a kullun lokacin duk da nazo mukan dan tattauna abubuwa haka. To na ji dadin zuwa yau domin na debo wajen shekaru kaman 4 ban zo ba, saboda haka ji na nake kaman ina gida. Magana ta gaskiya, duk ƴan uwa da abokan arziki na nan, naga shugaba mun gaisa, naga babbar shugaba mun gaisa da ita, saboda haka naga babban shugaba shi ma insha Allah, saboda haka abubuwa suna tafiya daidai, kuma mun gode wa Allah insha Allah.
Duk da yake ba wannan ne zuwanki na farko ba, amma Amurka za a ce kamar wuri ne na ban mamaki, zaki ga duk yadda ka zo sai ka koma ganin wani abu, ban sani ba wannan zuwan akwai wani sabon darasi.
Akwai babban darasi Murtala. Farko dai da na sauka a babban birnin New York, sai muka waye gari cewa za a yi ruwan sama. Amma ruwan saman ba ruwan saman ruwa ne ba, a ruwan saman kankara.
Na kankara kenan.
Muka wuni a cikin shi, makarantu an rufe, babu taxi, ba inda zaka, a cikin gidanka kana zaune, ko ina rufe amma sanyi kake ji. In ka leka ta window to ba abin da kake gani sai farin ruwan kankara da ke zubowa
kankara kawai
motoci sun sha kankara duk ya rufe su baka gane motar kama saboda kankara to amma a Washington DC abubuwa sun dan ragu ga sanyin amma ba ruwan kankara gaskiya akwai sauyi kam
ga cikin shirin a bari ya huce akwai wata tsaraba da kika riko ma masu saurare a shirin a bari ya huce
shirin a bari ya huce ka amma ko yau da na so dan yi wani santi gaskiya saboda
an ce wai ku gware wai ba ku da Hausa
in ji wane ne saboda an haife mu akan dole mu gware wane
an ce wai mu nan wasa ne wai gwariya ba da magani
an ce
kai gwari magani da ka bayar fa ba warke ba an mutu yace a to mu nan wasa ne
to ai ba haka kade ba kai ba kama iya ba
to ya
aka ce gwari ka ba da magani an sha an mutu yace a to wannan ma dan bababan mu ne ba ku maganin ba ai da duk garin sun mutu ka gani saboda haka muna ma da maganin kenan har za mu bayar kila a warke ko a mutu to in an mutu ai lokaci ne yayi murtala gaskiya shirin a bari ya huce shiri ne mai ka'itarwa na gaske dan addu'a asabar in dai ba a saurari shirin a bari ya huce ba ga maka waya ta mutuwa take
a to
an dinga bugo min ana tambaya wai me ya faru ne yau bamu ji kaza ba yau bamu ji Murtala ba bamu ji Grace ba bamu ji baba Yakubu Makeri ba ban ji dariyan nan ba da kuke yi saboda Allah wai me ke sa ku dariyan nan ne sai in ce ai mun ci mun koshi ne
to wani malama Madina muna godiya kwarai da gaske kuma muna fata Allah ya sa a gama ziyara lafiya kuma a koma gida lafiya
insha Allah ina godiya kwarai da gaske da karba da aka yi min
sanyina muna matkaya ta muna mata fata alheri kaga a wannan shekarar daga shekarar da ta shige shekara 23 zuwa wannan shekarar menene zan ce tauraron mu yana ƙara haskakawa
gaskiya haka ne
cikin gida Najeriya kade ba inda tsakaninmu har zuwa kasashen ƙetare ayyukan da wakilanmu suke yi ba lallai kai tsaye da sashen Hausa na murya Amurka ba da yake suna aiki a waɗansu tashoshi ne na gida Najeriya ɗaya daga cikin waɗanda suka samu wannan kyauta ita ce wakilinmu Zainab Babaji su samu wannan lamba ta ƙasa da ƙasa
kwarai
to mun samu jin neman Zainab me za ki gaya mana dangane da ainihin wannan lambar yabo
I gaskiya ne na samu karramawa daga wani gidan radio na ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Canada mai suna Farm Radio International yadda kuma aka yi na samu lambar yabon ta Les Hughes Farm Radio Award ita ce akwai wani shiri da nake gabatarwa a gidan radio da talabijin na jihar Plateau da ake kira Wake Daya shiri ne da wata kungiya da ke inganta zaman lafiya tsakanin al'umma wato Community Initiative to Promote Peace ta kirkiro tare da gudunmuwar kungiyoyi na ƙasa da ƙasa kamar su USAID, Mexico, IMC, JDPC, Savannah Center da kuma kungiyar masu gudanar da wasan kwaikwayo ta Radio Africa wato ARDA kenan inda suka shirya ne kuma da ke gabatarwa A watan Satumban bara ta 2023 kenan sai ita Arda ta aiko min da link a wato shafin da zan shiga in cike ka'idodin da zan shiga gasar. Bayan na cike kuma da shike da turanci suke so, sai da na zauna na fassara shirin na awa guda daga Hausa zuwa turanci da kuma dukkan bayanai da waƙoƙi da ke cikin wannan shiri tun daga farko har ƙarshe. Bisa ga tattaunawa ta da gidan rediyon Farm Radio International, mutane 28 ne suka shiga gasar, amma shiri na wake ɗaya shine daidai da abin da suke bukata. Liz Hughes dai wata baturiyar kasar Amurka ce wacce ta kafa gidan rediyon don tallafawa mata da dabarun noma don dogaro da kansu. Bayan ta rasu da cutar kansa, mai gidanta ya ci gaba da bada lambar yabo ga duk gidan rediyo da ke yin shiri da zai tallafawa mata, musamman ma a kasashen Afirka. Da shike Farm Radio International suna da ofishi a Abuja a nan Najeriya, ina jiran lokacin da za su kira ni don karɓar lambar karramawar.
To Allah ƙara basira.
To amin Zainab Babaji, muna taya ki murna kuma muna fata Allah ya ƙaro irin waɗannan lambobin da kuma ƙara tsawon rayuwa da wadata.
Sima amin. To na sanya da bakon da muka raka ya dawo. Dama ai dama ba mu sallama ba.
Aba mun sallama ba ai da likita ba, aba mun sallama da likitan makogwaro ba, ma'ana Dr. Ali Ango Yaroko na Jami'ar Koyarwa ta Usman Dan Fodio dake Sokoto, wanda har yanzu da muke magana wannan shirin yana nan a kasar Amurka inda ake ci gaba da neman kwarewa. Kamar yadda masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun so mu tattaunawa da shi. Yanzu za mu dora daga inda muka tsaya a makon na jiya.
Ka shigo Amerika a daidai lokacin da ake tsananin sanyi, musamman zan ce ma ka shigo lokacin da dusar kankara take zuba. Ya kaji da ka shigo ka sami sabon yanayi, watakila baka taba ganin irin shi ba ko kuma ya abin yake?
Gaskiya na ta tafiye-tafiye, amma duk inda nake zuwa kamar can Europe ina zuwa lokacin da yake da zafi, so ban taba zuwa lokacin da ake kankara. So wanda na fara zuwa din nan na kan ko ina fari ne. Ko ina daga saman jirgin shi to aka ya
ce ya zamu sauka.
So ko da muka sauka na kan abubuwa ko ina fari ne, an tura shi gefe dan shi, to mina na wannan kace ai to wannan shi daga kan shi so kai wannan lokaci nan kina an ce ai yanzu ai kankara ajiya ya zuba yanzu ma ai ya narke shi yasa ka gan haka ma ake samu hanya. Na ce to ikon Allah, na ce to lalle zan ogare in taba wannan kankara ajiya ya kankara da yake
ma na je da ka taba kenan
to lalle to bari in taba kankaran nan in ga ya yake gaskiya na ita ba ma kace to ya mutane suke rayuwa a wannan wuri da irin wannan sanyi, kowa ya rufe kai ne ya sa riguna an sa kaza kaza da sauransu. Na ce to mu mai dai zamu ga so shine na ta addu'a ce to Allah da ya bani iko in gani na zauna da ha lokacin da
kake son bana biyu sai dole aka kaje tunda
yes bayan kona biya na gan cewa ni ma ina ta tahi ina da duka bubar da nake yadda suke ban damu ba. Na ce to alhamdulillah
kuma killa zaman ka kai ma ta sauka kana nan ko bayan ka zo ka sami
ta yes ore daga bayan saka sauka na gan gaskiya experience din kam hai godiya alhamdulillah.
Ban sani ba ya aka ji da bangaren abinci duk da yake na san killa ko ka sauka ne cikin yan uwa ko wani abu, amma ban sani ba ya aka ji da bangaren abinci kuma.
Gaskiya da zan faɗi shine addu'a na da himman shi duk inda mutum ya tafiya. Saboda ko da na iso nan cikin jirgi daga Jidda zuwa nan awa kusan 12, na ci abincin na jirgin nan na gaji, na ta cin abincin nan na ci na gaji, ko da na iso ina da tunani mai zan ci kuma. So Allah ya sa abokina da ya tsoke ni daga train station, muna isa shi min, to na tabbatar da cewa ai ka gaji da abincin jirgi, halatta da ya yi min abincin shinkafa irin na gida da sauransu.
Basira ya kara ya sa gama wannan menene ake cewa karin ilimi
To amin kuma yasa ya amfani jama'a mu baki daya.
Amma amto na san yana naga malama Juli ta fara daga mana hannun ta gine da aka ci da suja burki nan sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana yanzu madadin.
Murtala Faruk Sanyin na.
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.